الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 6 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma nawa tara ko wanda ya dace ma tara ga watan 7 shekara ta 2019, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabu Tauhid Alladhi Huwa Haqqullah 'ala al-'Abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Kasancewar baiko da ake yi na cewa a zo a tattaru a je a biya sadaki kamar yadda ake a irin al'adar mutanen nan, al'ada ce ba shari'a ba ce. Ita ko al'ada tana nan a matsayinta na al'ada, matukar wani abu wanda yake na haramci bai kuso kai a cikinta. Ita al'ada asali halakci, wanda yayi ba laifi bai, wanda kuma yayi ki shi ma ba laifi bai. Amma in wani abu wanda yake na haramci ya kuso kai ya gaurayu da wannan al'ada, to a wannan lokaci al'adar ta rikida ta koma haram. Kenan anan sai mutum ya tsaya yayi nazari, shin a cikin wannan al'ada akwai abin da Allah ya haramta? In akwai abin da Allah ya haramta, to wannan al'ada a lokacin nan ta riga ta rikida ta koma haramu. Allahumma sidi, in kana da ikon, in ka je zaka iya hana wannan abu wanda ya haramta, to zuwanka kuma ya zama wajibi. Dan haka kenan a irin wannan, in an gayyace ka kai tsaye ka ce kai baka zuwa, wannan bai dace ba. A cikin hikima da siyasa sai ka nuna masa cewa akwai wani uzuri wanda zai iya hana ka zuwa, su kuma uzuri yawa gare shi, kenan ka bashi wani hamzari akan haka in har baka da dama. Na'am
malam, mutum da ya zo duka sai sallan magari, sai da ya taho an gama sallan, za su gama har sun gama magariba sun shigo da sallan isha, ya samu raka'a biyu a sallan isha, imamin da ya sallan sai ya tashi ya shigo da raka'a shi guda, to a kai sai shi ma zai iya tashi ya zo wa sallan isha.
Wani misali, mutumin da sallar magariba ta kuce masa a irin lokacin da ake hada salloli biyu masu tarayyar lokaci, ya zo an gama magariba ana isha, sai ya samu raka'a biyu game da wannan sallar isha ko raka'a daya. An gane ko? Idan limami ya salamce ya tashi ya ci ko abin da ya rage masa, shin wai zai iya tashi kai tsaye ya kawo sallar isha shi ma ya yi jam'in? A'a, baya halatta. Shi jam'in jama'a ne aka ma rangwame ba ɗaiɗaikun mutane ba, don haka a nan sai ya yi haƙuri in lokacin isha ya yi ya yi, amma ba zai yi jam'in ta ba. Sai dai idan lokacin da aka gama magariba da ya zo an tada sallar isha, raka'a ta farko ba ta kuce masa ba, to a nan za ya kabbara ya bi limami da niyyar magariba. In an yi raka'a uku, limami ya meke zai zo da ta hudu, shi kuma zama zai yi domin sallar shi ta cika. Sai ya yi tahiya ya salamci, kuma sai ya tashi ya kabbara ya bi limami ya samu wannan raka'a ta hudu ta ƙarshen kenan sallar isha ta limami. Yana salamcewa kuma sai ya ciko raka'a sawadda uku wadda ta rage masa game da sallar isha, kenan ya samu jami'i. Amma in raka'a ta farko ta kuce ma mutum, to iya abin da zai yi kawai magaribar zai yi, isha kuma sai ya bari in lokacin ta ya yi sannan ya yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama bayani akan baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, cewa wani bangare na wannan al'umma wato za su ringa bauta ma gumaka. Shine yace babu ma sha'a annaba aba hadhihi al-umma ya'budu al-awtha. Baban da ke bayani game da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, cewa wani shashi na wannan al'umma, ma'ana wani bangare na wannan al'umma za su ringa bauta ma gumaka. Wanda bayani ya gabata akan ayoyin da malam yazo da su a farkon baban, da ma wato hadisin da malam ya zo da shi, wanda ash-shahid wato daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yake cewa wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina. Maza Allah yace kiyama ba za ta tabbata ba sai an kai lokacin da wata kabila daga cikin al'ummata, manzon Allah yace za ta hadu da mushrikai, imma ya kasance al-luhuq, anan al-luhuqul badani, ma'ana za su tashi su je su kwasu da mushrikai, su ringa bauta ma wani Allah irin yadda su mushrikan suke, ko kuma ya zamanto al-luhuqul hukumi, kenan sai sun hadu da mushrikai a hukunci su koma kenan bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma duka abu ne wanda yake kasancewa. Sai ya ce wa hatta ta'abuda fi'amun min ummati al-awsana, manzon Allah ya ce har sai an kai wasu jama'u daga cikin al'ummata wato sun ringa bautar ma gumaka. To dan haka wannan labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa na cewa wani shashi daga cikin al'ummarsa kiyama ba za ta tabbata ba har sai sun juya hannun agogo baya, maimakon kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, to sai sun koma mushrikai. kamar yanda abu ne wanda yake tabbatacce a bayyane a duniyar musulmi a yau. Galibi zaka samu wasu daga cikin musulmi waɗanda suke da'awar musulunci suna danganta kansu zuwa gare shi, to amma sun yi hannun riga da shi, domin suna ma wani Allah yanka, suna ma wani Allah addawal, suna ma wani Allah sujada, suna roƙon wani ba Allah ba akan abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Domin in aka ce shirka, na daga cikin ma'anar shirka shine sarrafa wani abu wanda yake mai sunan ibada ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Domin duk wanda ya ɗauki wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, to ya zama mushriki. Misali addu'a. Addu'a ibada ce, ba a roƙon kowa wani abu wanda babu wanda yake da iko a kan shi in banda Allah, in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Duk abinda ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala, idan mutum ya roƙi wani to wannan ya kafirta. Misali waye sai ya azurta bawa, sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wake janyo amfani Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wake ije ma bawa tsanani ko yayi masa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya roƙi wani ba Allah ba akan irin waɗannan abubuwa misali, to wannan ya kafirta. Kamar yanda nassi na Al-Qur'ani shi ya tabbatar da haka, fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratu Fatir, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Ubangiji ta'ala yace waɗanda kuke roƙo ya ku mushrikai, min dunihi kuma bayan Allah mahaliccinku, ma yamlikuna min qitmir, waɗannan waɗanda kuke roƙo Ubangiji ta'ala yace daidai da fatar dan dabino basu mallaka ba, ba ma dabinan ba, ba ma ɗansa ba, fatar da take naɗa da ɗan dabino basu mallaka ba. Misali ne wannan Allah yake sanya mana game da cewa komai da ka sani komun kankantar shi, wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da mallakar shi. Shi ko sai wanda yake da mallakar abu ake roƙon shi, faqidu shay'i la yu'tihi, wanda ba shi da abu ai bai isa ba ya ɗauka ya bada. To an ce waɗanda kuke roƙo ya ku mushrikai, kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala daidai da fatar ɗan dabino basu mallaka ba. Sai yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, in har ma ku roƙe su to ku tabbata cewa ba sa jin roƙon da kuke yi musu. Ka shekara kana kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala bai san ba ma me kake faɗa, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sami'ul qarib, mai matuƙar ji game da abinda bayinsa suke faɗa, kuma shi ne makusaci da su. Sai ya ce walau sami'u mastajabu lakum, ƙaddarcewa za su ji kiran da kuke yi musu. Ubangiji ta'ala ya ce mastajabu lakum, kuma sun yi kaɗan su karɓa muku, domin ba wanda ke karɓa addu'ar mai addu'a face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Ubangijinku ya ce ku roƙe ni na karɓa muku. Kuma haka yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kuma haka yace amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru. Shine yace walau sami'u, ƙaddarcewa za su ji roƙon da kuka yi musu, mastajabu lakum, sun yi kaɗan su karɓa mu. Sai ya ce wa yawmal qiyamati, idan ƙiyama ta yi yakfuruna bi shirkikum, waɗannan waɗanda kuka roƙa ba Allah ba za su butulce game da shirkar da kuka yi da su, ma'ana kun ɗauki haƙƙin Allah sun ba ku. Kaga a nan gabar Allah yana tabbatar mana roƙon wani ba shi ba akan abin da ba wanda yake da iko in ba shi subhanahu wa ta'ala, to shirka ne. sai yace wala yunabbi'uka mislu khabir, ba wanda zai baka labari kwatancin kwararre masanin kowa da komai ciki da bai shine Ubangiji subhanahu wataala. To kaga yanzu misali irin wannan abu ne wanda yake bayyana a cikin al'umma ta musulmi, da yawa zaka samu wasu suna roƙon wani ba Allah ba. Kaga wannan yana tabbatar mana wannan fada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai an samu wasu jama'u daga cikin al'umma ta manzo Allah yace sun koma shirka, suna bauta ma gobaka. Domin aka ce alwasan duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala sunan shi gurki. An gane ko sawa'an wani abu ne wanda yake rayayye ko wanda yake jama'a ko dutse ko icce ko mai nene, duk abinda ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala shine ake kira gunki. Amma wanda ya yarda ya amince da wannan ibada da ake sarrafa masa to shine gunki kuma shine tagut. Da haka dai bayani ya gabata akan baban, zamu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان شيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساهر ضربة بالسيف رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساهر وساهرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na hukuncin dabo da kuma hukuncin da ya cancanta azartar ga wanda yake dan dabo in har aka cauke shi ba tare da ya tuba ba. Idan ka ce asihir a Hausa shine ake kira dabo, ko kuma ka ce asiri, wanda asiri kalima ce Arabiya, kalima ce wadda take ta Larabci aka Hausantar da ita. Asali a Larabci shine ake kira asihir, to a Hausa sai ake cewa asiri. Wanda yana da asiri, menene ma'anar yana da asiri? Ma'ana yana da dabo. An gane ku? Kina anan me zamu fahimta? Ashe ba kayan kirki bane ba, ba abun azo a gani bane, ba kayan gwandagi bane da tinkabo a cewa ne yana da asiri, ba yabo bane fallasa ce, kuma karshe a wajen fallasa. Amma saboda jahiltar addini, yau in aka ce wane yana da asiri, mutane mamaki suke sai su dauke shi su kai shi wani matsayi a ce ai asiri gare shi. Su ko ba su san ba da cewa kaskantacce ne ko ma baya ne a cikin al'umma, me yiwa kwata-kwata ma ya bar addini. Saboda shi sihiri kamar yadda bayani zai zo, galibi baya kasancewa sai ta hanyar shaidanu, sai ta hanyar shaidanu. Shi ko shaidani baya ba bawa haɗin kai akan cimma burinsa sai ya gitta masa sharadi, sharadin da in ya aikata ya kafirta. Wanda cikin kwanakin nan nake gani a cikin talabijin, an yi wani taro na masihirta a garin nan a kofar NGC da manyan gari, kowa yana zawa yana gwada sihirin shi, da wanda zai ringa gumtsun ruwa daga cikin ƙasa yana furzawa, da wasu abubuwa dai na dabu wanda yake gashi daban-daban. Kuma shekaran jiya nake ga an tara wasu masihirta a wani gari wanda ake kiran shi ko masullata nan ƙauyen Kwalli, an tara su ana tambayar wani yana ba da tarihin su wai har lokacin da Sheikh Usman ibn Fodio ya aiko ya ce cewa su ce da yanda suke gwada wato sihirin su, an zo wani wai ko budar daji wai su bincika su ba da labarin abin da zai wakana gaba. Kuma har ma wani lokaci an ce an yi taron masihirta a can Burkina Faso na dukkan waɗannan yanki suka haɗu, kuma aka ce wasu masihirta daga garin nan sun je sun ciwo kofi a can. Kaga waɗannan duka ba komai ya kawo wannan al'amari illa jahiltar addini. Saboda shi sihiri akwai wanda yake kai mutum haddin kafirci, akwai wanda kuma ba zai kai mutum haddin kafirci amma fa laifi ne wanda yake babba wal iyazu billahi. To shi ne a takaice a nan malam ya yi babi yake cewa babu ma sha'a fi sihir, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na hukuncin dabu. Wanda shi dabo a yau a ƙasar mu an ɗauke shi ma a matsayin wani addini ne mai zaman kansa, wanda wai mutum zai iya gaba wannan zai iya ma'ana zai iya kasancewar a matsayin shi shi ma addini ne yake, kamar yadda kowa yake addini, yana daga cikin addinan da aka tabbatar da su a ƙasar nan. Menene shi ne ƴan buri? ƴan buri ko ƴan dabo ne? ƴan dabo ko kafirai? To shi ne anan ya ce idan aka ce asihir a kalima ta Larabci, idan aka ce asihir wato shi ne malamai suke cewa ma khafiya wa ladufa sababuhu, duk abin da ya ɓuya an gane ko sababinsa wato ya ɓuye ya zamanto ba a iya gani, wannan shine ake nihi da kalima ta asihir a Larabci kenan, abu wanda yake ɓoyayye. Don haka lokaci wanda yake na ƙarshen dare ake kiran shi as-sahar, an gane ko ƙarshen dare kenan kusa da ketowar asuba, lokaci ne wanda yake mai duhu. Me yasa? Saboda shi dare na ƙara tafiya kuma duhu na ƙara tsananta. Don haka abincin da ake ci a wannan lokaci ga menihin azumi ake kiran shi as-sahur, as-sahur, domin galibi wanda yake cin abinci a wannan lokaci shi kanshi baya ganin abincin da yake ɗaukowa balantana kai hannun shi zuwa baki. Allahumma sai dai a irin wannan lokaci wanda yake na haske na fitila ta lantarki shine ake kiran lokacin kenan as-sahar kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul qamar najjaynahum bi sahar mun tsiratar da annabi Lut da iyalinsa waɗanda suka yi imani da shi da sauran mu'minai mabiyansa bi sahar a lokacin asuba shine karshen dare kenan lokacin duhun dare karshen dare kenan don haka abincin da ake ci a wannan lokaci ake kiran shi as-sahur cin abincin kuma ake kiran shi as-suhur don haka kenan duk abin da ya kuya sababin sa ya koye shine ake kira as-sihr ashar'ance idan aka ce as-sihr kamar yanda malamai suka yi bayani sun arrafa shi da ma'anoni daban-daban amma ta'arifi wanda yake mafi hadewa shine suke cewa azaimun wa ruqan wa uqad tu'assiru fil qulubi wal abdan fatumrid wa taqtul wa tufarriqu baina al mar'i wa zawjihi suka ce azaimun wato wasu kullakullane azaimun ko kuma wasu maganganu ne waruqan da wasu addu'o'i waɗanda suke na shaytanu wa uqad da wasu kullakulle to asiru fil qulubi wal abdan wanda ke tasiri wato ga zukatan bayi wal abdan da gangan jikinsu fayumri wani lokaci sihiri yakan sanya mutum rashin lafiya wa yaqtul wani lokaci ya kashe bawa kwata-kwata wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi kuma yakan raba tsakanin miji da matar shi ko da da mahaifi ko aboki da aboki ko masoyi da masoyi da masoyinsa to amma a hakika shi sihiri baya tasiri ga wanda aka ma sihiri sai da izinin Allah idan kaga dan dabo yayi dabo daban ya kama wanda aka ma dabo to Allah ne ya so haka kuma shine Allah ne ya kaddara haka Allah ne ya kaddara domin babu wani abu da yake wakana in ba da izinin Allah subhanahu wataala ba kuma don haka yace wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah yan dabo basu zaman to ba masu cutar da wani da daban su illa bi idhnillah sai da nihin Allah duk wanda kaga an masa dabo dabo ya kama shi to Allah ne ya kaddara to dan haka shine kenan azaimun wa ruqan wa uqadun tu'assiru fil qulubi wal abdan wa tumrid wa taqtul wa tufarriqu baina al mar'i wa zawjihi wannan shine kenan a takeice ma'anar sihir kenan wasu gunaguni ne da wasu addu'o'i na shaytanu da wani kullakulle wanda ke tasiri ga zukatan bayi abinda baka so sai a juyo da kai ka zamanto mai san shi ko abinda kake so a juyar da kai ya zamanto kana ke shi sannan yakan sanya rashin lafiya kuma sannan yakan kashe bawa yakan raba tsakanin miji da mata to dan haka shi sihiri wato kala biyu ne shi duk sihirin da ya kasance ta hanyar shaytanu ake hada shi domin cutar da wanda aka ma sihiri to wannan hukuncin sa kafirci ne an gane ku duk sihirin da zai kasance ta hanyar shaytanu na shi dan dabo yakan hore shaytanu ya tura su domin cutar da shi wanda ake nihin yi ma sihiri to wannan haddin shi kafirci ne ya kai matsayin kafirci saboda galibi shaytani baya ba bawa haɗin kai akan cin magurinsa akan abin da yake so ya aikata masa to sai ya gitta masa sharadi sharadin da in ya aikata ya kafirta dan haka galibi zaka ga a saukake abin da shaytanu suke sanya ɗan dabu shine yin yanka aljani yace sai an zubda masa jini sai an mai yanka wani lokaci yankan ma sai ya bayyana kalar dabbar da yake so, ya ce bakar kaza ko farar kaza ko wake-wake, an gane ko da abin da ya yi kama da haka. In ma dabbar ce kenan, sai ya bayyana cewa ga kalar da yake so, wanda insha Allahu bayani zai zo a darasi na gaba ta hanyoyin da ake gane ɗandabu. Ta hanyoyin da ake gane ɗandabu, ɗandabu zai ce a kawo dabba kaza, dabbar ma sai ya kayyade ya ce kala kaza. Kamar yadda wani lokaci wani yake bani labarin cewa wai suka yi ta neman bakin sa wanda fuskar shi yake kallon yamma, wani sai a wata kasuwa suka samu, wai wani aiki ne za a yi, wai bakin sa kuma zai wanda yake kallon yamma wanda babu hari a jikin shi ko ɗaya. Dukkan irin wannan galibi ayyuka ne na shaidanu. To shine kenan, anan kenan duk sihirin da ya kasance ta hanyar shaidanu ne. To wannan haddi wani ya hukuncin sa kafirci ne, saboda galibi sai ya gitta ma mutun sharadi, sharadin da in ya aikata ya kafirta. Galibi sukan ce ayi musu yanka, duk wanda yema wani Allah yanka ko ya kafirta, domin yanka ibada ne, ba a ma kowa yanka domin girmamawa da neman kusaci face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka Allah na faɗa, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Haka yace kuma fasalli li rabbika wanhar, kai salla saboda Ubangijinka wanhar, ka soke layyarka ko hadiyarka kuma saboda shi. Don haka wannan ayoyi biyu suna tabbatar da cewa yanka ibada ne, duk wanda yema wani Allah yanka ya kafirta. Wanda wannan misali ne, wanda abubuwa da dama waɗanda yake gaya na kafirci wanda shaidanu suke gitta ma, wato waɗanda suke ɗan dabo, ko kuma shaidani ya hana shi ɗan daban, ya hana shi wata sallah daga cikin sallodi, ya ce sallah kaza kar ka yi, ko ya ce sai an masa kaza, sai an mishi kaza, sai an mishi kaza, abinda dai in mutum ya bari to yana iya kafirta, ko in ya aikata yana iya kafirta. Sannan nau'i na biyu, akwai daban da yakan kasance ta hanyar wasu magungunna ne, wasu kulle-kulle, wanda in aka ma mutum yakan yi tasiri wani lokaci ga hankalin shi, ga hankalin shi, sai kaga ya juyar da mutum ya zaman turan kumi da akala sai yanda aka yi da shi. Gane ku, sai yanda aka yi da shi. Kamar yanzu misali, irin abinda ƴan uwa Fulani na daji suka shahara da shi, wani maganin su waɗanda suke cewa cire, wanda mutum sai ya zo ya ciri mace kawai, sai ya yi ta yawo da ita, sai duk inda ya yi kawai nan za ta bi shi. Kamar yanda mata suke ƙoƙarin sihirce mazansu da sunan cewa ya zaman tobi ta zaizai, kawai sai yanda aka yi da shi, sai yanda aka yi da shi. To irin wannan sihiri ana kiran shi wato attiwala, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa shirka ne, kamar yadda yake cewa innar ruqa wattama'ima wattiwala shirk. Shine kenan a Hausa ake kiran shi bita zaizai, kenan sai yanda aka yi da kai. To akwai kuma akasin shi, wanda abinda kake so sai a juyar da kai ka zamanto kana kin shi, kana kyamar shi, ko kuma abinda baka so a karkato da hankalinka dole ka so shi. To dan haka irin wannan dabo matsayin shi laifi ne, shishigi ne, fasikanci ne, ƙetare iyaka ne. In ko ya kasance shi ma irin wannan dabo an hada ta hanyar shaidanu, to shi ma wannan ya zama kafirci, ya zama kafirci. Domin dukkan su a dunkule manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kenan ya ambaci cewa dabo shirka ne. An gane ko, don haka malam ya shigo da shi a cikin wannan littafi na tauhidi. Me yasa? Saboda galibin dabo shirka ne, shirka ku ta ci karo da tauhidi. Kenan in har ya kasance kenan wasu kullakulla ne da wasu abubuwa waɗanda ake hada-hada babu hadawa da shaidanu, to wannan shishigi ne da zalunci da ketare iyaka, kuma laifi ne wanda yake mai girma, wanda na iya hallakar da mutum a gobe kiyama. Don haka Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa min sharrin naffasati fil uqad, annaffasat su ne ƴan dabo, suna gusa a cikin kulli, wanda za a ringa wasu addu'o'i na shaidanu ana kama sunan mutum ana kullewa, ana kama ana kullewa. To irin waɗannan duka nau'i ne wanda yake na dabo. Wannan kenan kashi na farko. Akwai kuma as-sihru takyidi, wanda a Hausa ake kiran shi rufa'ido, domin shi mai rufa'ido sai ya nuna maka cewa an hura wuta ya shiga cikinta, ko ya kwanta mota ta fita kansa, ko ya soka wuka a cikin shi ya huddo ta ta baya, ko kuga ya haɗi gatari, ga abin da ya kama da haka. To wannan ana kiran shi as-sihru takyidi, idanunku ne aka sihirce, aka juyar da ku kuke ganin abu sabanin yanda yake. Da ya kwanta kuna ganin mota ta hau ta kanshi, to motar ba ta kanshi ba, ta mota tana can gefe, shi kuma yana gefe, ganin cewa ya shiga cikin wuta, ba wutar bai shiga, wutar tana gefe, shi yana gefe. Kamar yanda ƴan dabo na Fir'auna suka kamanta ma Annabi Musa alaihi salam, sandunansu da igwansu sun zama mucizzai, sai ga su suna tafiya da gaggawa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tasa, lokacin da suka jefa sandunansu da igwansu, yukhayyalu ilayhi, sai ga ya ana kamanta ma Annabi Musa, wannan igwai da sanduna sun koma mucizzai, suna tafiya da gaggawa. Me za a yi? Fa auja safi nafsihi khifatan Musa, kai tsaye Annabi Musa sai ya saka tsoro a zuciyarsa, ya ja da baya. Ubangiji Ta'ala ya ce, kulna la takhaf, muka ce da Musa, kada ka ji tsoro, ka tabbata abunka, innaka antal a'la, kai ke sama da su da rinjaye. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, inna ma sana'u kaidu sahir, wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Ubangiji Ta'ala ya ce ma Annabi Musa, jefar da abin da ke cikin hannunka na dama na sandarka, talqaf ma sana'u, in har ka jefar da ita, Ubangiji Ta'ala ya ce za ta koma babbar macijiya, kuma za ta haɗe duk abin da suka zo da shi na daban. Inna ma sana'u kaidu sahir, ka san da cewa kadai abin da suka aikata makirci ne na ɗan dabo. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, shi ko ɗan dabo baya rabauta a duk lokacin da yazo da dabar shi, ba yanda za a yi ya rabauta akan wani. To wannan sihiri ana kiran shi as-sihru takhyili, wanda ya yawaita a cikin mutane a da. To da yawa zaka ga ƴan dabo suna zawwa, musamman da anan sun yawaita a lokacin kamar ranar Alhamis bakin kasuwa, akwai wanda yake zawwa sai ya daga muku wani kwando, sai ku ga babu komai a cikin shi. A cikin wannan kwando zai ringa huddo muku turamin atamfa, su biskiti, su halawa, su wasu abubuwa waɗanda suke na dama. Da kanshi zai ringa daga hannu yana kiran shaidanin shi, yana kiran wannan, wasu suke kawowa suke sakawa. To dukkan shi wannan ana kiran shi as-sihru takyidi. To shi ma irin wannan sihiri haramu ne. Haramu ne. In ya kasance kuma ta hanyar shaidanu ne, to shi ma ya kai haddi wanda yake na kafirci. Shi ne a nan malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul baqara, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, wanda kafin ita wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya koro bayani tun daga fadarsa, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum, نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وبنجي تعالى نفدا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وندا أودنن آيوي الله يا تبتر من الكافر تندبو تفسكو كيدا داما farko yace walamma ja'ahum rasulun min indillahi su ahlul kitabi musamman yahudu lokacin da wani manzo daga Allah ya zo musu wanda manzon nan mai gaskata abinda ke tare da su ne wato na littattafai kuma da manzannin da suka gabace shi sai yace nabaza fariqun min allazina utul kitaba wasu jama'a daga cikin wanda aka ba su littafi sune yahudawa da wasu daga cikin ɗan mushar ubangiji ta'ala yace nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wasu daga cikin kenan jama'a waɗanda aka ba su littafi sai suka watsar da littafin Allah wara'a zuhurihim bayan bayan su ka annahum la ya'lamuna ka ce tamkar ba su san da cewa wannan littafi daga gun Allah yake shin watsar da littafin Allah a daina aiki da shi a dukufa akan wani abu wanda yake na daban menene matsayin shi kafirci duk wanda ya maida dokar Allah subhanahu wata'ala bayan bayan shi yazo da wani abu a madadin shi to wannan kuma ya kafirta kaga anan cai na baza fariqu min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri wasu jama'a daga cikin waɗanda aka ba su littafi sai suka watsar da littafin Allah bayan bayan su ka annahum la ya'lamuna ka ce tamkar ba su san cewa wannan littafi daga gun Allah yake to da suka watsar da wannan littafi na Allah sai ya ce wattaba'u ma tatul shayatinu ala mulki sulaiman sai suka bi abinda shaytanu suke karanta musu ala mulki Sulaiman wato game da mulkin annabi Sulaiman shaytanu suke nuna musu cewa wannan mulki da annabi Sulaiman ya samu ya same shi ne ta hanyar dabo ya mallaki mutane da aljannu da dabbobi da tsuntsaye da kwari suka ce ya mallaki waɗannan halittu ne ta hanyar dabo kamar yadda shaytanu suke karanta musu wattaba'u ma tatul shayatinu ala mulki Sulaiman ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba me Allah yake nihi cewa wa ma kafara Sulaiman shine ai annabi Sulaiman bai yi dabo ba domin dabo kafirci kenan kamar yanda su shaytanu suke fada musu cewa ta hanyar dabo annabi Sulaiman ya mallaki waɗannan halittu to shine Allah ya wanke annabin shi annabi Sulaiman ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba kaga wannan aya wannan gaba tana tabbatar da dabo kafirci sai ya ce walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir sane dai shaydanu sune suka kafirta me yasa suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihir domin suna koyar da mutane dabo wama unzila alal malakaini bi babila kuma suna koyar da su abinda aka saukar ma wasu mala'iku biyu da Allah ya saukar da su domin jarraba bayinsa bi babila a can kasar babila harut wa marut waɗannan mala'iku sune harut da marut Allah ya saukar da su domin jarraba bayinsa kenan shaytanu sai suke koyar da su dabo kuma suke koyar da su wannan dabo da aka saukar ma waɗannan mala'iku guda biyu dan Allah ya jarraba bayan sa sai yace wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan mala'iku guda biyu ba sa koyar da wani daba hatta ya kula sai sun fada masa domin gargadi da jan hankali inna ma nahnu fitnatu ka san da cewa kadai mu dai Allah ya saukar da mu ne domin jarraba bayin sa fala ta kafur kada ka kafirta me suke nihi fala ta kafur kada ka koyi dabo domin koyan dabo kafirci ne kaga duk almajirin da yaje a koya masa dabo to wannan ya kafirta da shi malamin da yake karantar da shi an gane ko dabo kafirci ne koyar da shi kafirci ne koyan shi kafirci ne yin aiki da shi kafirci ne da haka suke ce masa fala takfur kada ka kafirta ma'ana kada ka koyi dabo sai yace fa yata'allamuna minhuma suna koyo suna neman koyo daga hunsu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda suka iya raba tsakanin miji da matarsa sai yace wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah kaga anan wannan gaba ma yana tabbatar da cewa dabo babban laifi ne domin raba tsakanin masoyi da masoyi da masoyinsa to wannan laifi ne wanda yake mai girma kamar yanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya raba tsakanin masoyi da masoyin shi to Allah zai raba tsakanin shi da duk abin da yake so a ranar kiyama aljaza'u min jinsil amal shine yace fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai yace wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah yan dabo ba su zamanto ba masu cutar da wani da daban su sai da nihin Allah dan haka wannan yana tabbatar mana duk kullakullan da za a ma mutum duk duniya inda za ta hadu akan kulla masa makirci to ba su isa ba su cutar da shi sai abinda Allah ya kaddara masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa alam anna al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alai duk duniya inda za su hadu akan cutar da kai da wani abu to sun yi kadan su cutar da kai sai abinda Allah ya kaddara maka dan haka sihiri tabbas amma baya tasiri ga wanda aka ma sihirin sai da izinin Allah abinda yake nuna tabbas ne domin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kama shi to shine yace wa ma kun bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah yan dabo ba su zamanto ba masu cutar da wani da daban su sai da nihin Allah sai yace wa yata'allamuna minhum fa yata'allamu wa yata'allamuna minhum ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna neman sani daga gunsu abinda ke cutar da su wa la yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba dan haka shi dabo tsantsar sa kawai cutarwa ne babu wani amfani dide da nisa kada zarra a cikin shi duk abin da ya kasance tsantsar cutarwa ne a cikin shi shi ko wannan haramun ne a shari'anci duk abin da babu wani amfani a cikin shi sai tsabar cutarwa to wannan babu wannan haramun ne a shari'anci shine yace wa ta'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna neman sani daga gunsu abinda ke cutar da su ba zai amfane su ba ubangiji ta'ala sai ya ce wala kada alimu tabbas sun fayi sani laman ishtarahu su yahudawan sun fayi sani ga yafi a tabbaci a cikin littafin da Allah ya ba manzon su a cikin at-taura laman ishtarahu duk wanda ya fanshi dabo ma'ana duk wanda ya koyi dabo malahu fil akhirati min khalaq alahira ba shi da wani rabu an gane ko a lahira ba shi da wani rabu duk wanda zai koyi dabo to ya tabbata cewa a lahira ba shi da rabu to duk aikin da zai hana bawa rabauta a ranar kiyama wannan yana tabbatar da wannan aiki haramun ne kafirci duk abin da za a ce in bawa ya aikata shi to bai da rabu a lahira sai ya ce wala bi isa ma sharau bihi anfusahum Allah ya ce kirda abinda suka fansar da kawunansu domin sun fansar da rabon su na lahira ta hanyar koyon dabo a rayuwarsu ta duniya shine Allah ya yitar da Allah wadai walabi samashiru bihi anfusahum sai yace laukanu ya alamuna inda a ce sun kasance sun yi sani to da basu nemi sanin da basu koyi dabo ba a ƙarshe sai ubangiji ta'ala yace walau annahum amanu inda a ce sun yi imani da ubangijinsu imani na hakika lama subatu min indillahi khair da sun tabbatar da cewa sakamakon lada abun Allah shi yafi alkhairi game da tarkacen duniya to kaga anan mai Allah yace walau annahum amanu da a ce sun yi imani kaga kenan dan dabo ba mumini bane kafiri yace laukanu ya lau to dan haka shine anan malam ya ciro wannan gaba wanda a wannan gaba tana tabbatar mana da kafircin dan dabo wala qad alimu ubangiji ta'ala yace tabbas sun yi sani laman ishtarahu lalle duk wanda ya fanshi dabo ya koyi dabo malahu fil akhirati min khala alahira ba shi da rabo sai yace wa qauluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul nisa alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghut ubangiji ta'ala yake cewa shin baka gaba waɗanda aka ba su rabo daga cikin sanin littafi sune yahudawa yu'minuna bil jibti wato suna imani bil jibti wato da sihiri wa taghut wato da shaytani shine anan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa aljibtu as-sihr idan aka ce aljibt abinda ake nihi as-sihr shine sihiri wa taghut shi kuma at-taghut sai ya ce ash-shaytan wato shine shaytani wannan ana kiran shi at-tafsiru bil misal kenan misali ne an gane ko cewa aljibt abinda ake nihi as-sihr at-taghut abinda ake nihi ash-shaytan to dan haka anan shin imani da kafirci menene matsayin shi shi ma kafirci ne duk wanda ya yarda da kafirci a matsayin cewa abu ne na ƙurai to shi ma ya kafirta yarda da kafirci kafirci ne dan haka anan Allah yana tabbatar da kafircin su waɗannan ahadul kitabi ke ne yahudawa na cewa sun yi imani bil jibti wato da sihiri wa taguti wato da wato shine gunki ko kuma ka ce wa taghut da shaytani dan haka galibin waɗanda suke masihirta a wancan lokaci haka a wannan lokaci babu sama da yahudawa yahudawa sun fi kowa koyan dabo kuma sun fi kowa amfani da dabo dan haka dan tsabar makirci da kaidi suke wallafa littattafai da sunan cewa da tattafai ne waɗanda suke wai na lakani waɗanda za ka ga da ayoyi na Al-Qur'ani da wasu addu'o'i waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran abubuwa wanda kuma sun gauraya abubuwa na sihiri a cikinsu wanda an cusa waɗannan da tattafai a cikin addini da sunan cewa da tattafai ne na addini alhali kuma ba na addini bane wanda galibi su ne ta haddata tattafan da wasu da sunan malinci suke aiki da su wanda kuma tsantsar kafirci ne a cikin shi dabo ne a cikin shi wanda insha Allah bayani zai zo ta hanyar da ake gane alamomin dan dabo wanda galibin waɗannan ayyuka zaka yi ana cewa a nemi sunan mutum da wani menene da lokacin da za a yi aikin da wasu abubuwa waɗanda abubuwa na sihiri dai ga su a ciki shine anan ubangiji ta'ala yake bayani game da su yahudawa sun yi imani da sihiri kuma sun yi imani da taghut shine shaytani sannan sai yake cewa wa qala jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa at-tawagit wato idan aka ce at-tawagit taghutai yace kuhan yace bokaye ne kana yanzilo alaihimu shaytan wanda shaytani na sauka gare su fi kulli hayyin wahid a kowace kabila suna da bokan su guda haka larabawa kafin musulunci a jahiliya kowace kabila suna da bokansu wanda wannan boka ba sa zartar da wani abu sai abinda wannan boka ya faɗa musu shine zai ringa musu bincike game da al'amuran na gaibu in aka ce kahin shine boka wanda yake bada labari game da abinda zai zo nan gaba na gaibu to a al'adar su a yanda suke a jahiliya kowace kabila suna da boka nasu to shine anan yake cewa at-tawagit yace kuhan yace dawagit dagutai dawagit jami'i ne na dagut sai yace kuhan yace bokaye ne kana yanzilu alaihim shaytan wanda shaytanin ke sauka gare su fi kulli hayyin wahid a kowace kabila daga cikin kabilu na larabawa a jahiliya suna da boka nasu wanda shi zai ringa musu bincike game da al'amarin gaibu yace kaza zai faru kaza zai faru in ma wani al'amari ya faru zuwa gare shi ne suke kai hukunci dan haka kenan anan kaga galibi bokaye suna aiki ne da shaytanu suna aiki ne da shaytanu duk wasu masihirta galibi suna da shaytanu wadanda suke aiki da su waɗanda za su tura shaidani ya je ya musu abinda suke nihiye na cutar da mutane shi ne malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'al mubiqat manzon Allah ya ce ku nisanci wato abubuwa bakwai masu hallakarwa nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa wannan yana nuna mana tsantsar tausayi da Allah ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka yake kwamar nisanta mu ga duk abin da zai iya janyo mana matsala a rayuwar mu ta duniya ko ga makoman mu lahira duk abin da ya shafi haraka ta addini da ta rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma al'umma matukar nasiha duk wani abu wanda zai iya cutar da mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargade mu don haka anan yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa da a ce wani ka bar kaza da a ce wani ka nisanci kaza wanne yafi kai matuka a ciki cewa ka nisanci abu kaza idan aka ce ka nisanci abu kaza an ce wannan abu kamar da shi gefe kai a gefe shi a gefe kenan ku yi hannun riga karka yadda ma ku hada hanya da shi karka yadda ma ku hada hanya da shi dan haka lafazin ijtanib an ciro shi ne daga wato aljam idan aka ce aljam gefe kenan ijtanib ma'ana kamar da wannan abu gefe kenan ijtanibuhu kenan wa anta bil janib wa huwa bil janib akhar kai ka zamanto a bangare na daban shi ya zamanto a bangare na daban kar ma ka kusance shi shine anan yace ijtanibu sab'al mubiqat manzo Allah yace ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa wannan salo ne wanda yake na karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi mana nau'ika bakwai na abubuwan da ke hallakarwa a wannan hadisi amma ba dan cewa bakin su kenan ba akwai abubuwa da dama waɗanda suke hallakar da bawa kamar irin hadisin da yace sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah na shigar da su inuwarsa a ranar da babu wata inuwa face ta shi tare da cewa ba su takaita ba a bakwai kin akwai daban-daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisai na daban dan haka salo ne wanda yake na karantarwa yace ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa saboda kwadayin ilimi na mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye suka ce ya rasulullahi wa ma kunna ya manzon Allah wasu abubuwa ne bakwai kin nan masu hallakarwa domin su duk abinda manzon Allah ya faɗa in dai ya uya gare su to saboda kwadayin ilimi ba sa kyalewa sai sun tambaya ya rasulullahi me kake nihi da abu kaza dan haka suka ce wa ma hunna wasu abubuwa ne bakwai masu hallakarwa qala sai manzo Allah yace ashirku billahi, hada bautar Allah da wani. Idan aka ce ashirk shine tasuwiyatu ghayrillahi ma Allahi fima huwa haqqul lillah, daidaita wanin Allah da Allah a cikin abin da haƙƙi ne na Allah ke bantacci. Don haka shirka tana kasancewa a cikin rububiyya, tana kasancewa a cikin uluhiyya, tana kasancewa a cikin al-asma'u was-sifat. Duk wanda yayi kudirin cewa akwai wani mai halitta banda Allah, an gane ku, ko akwai wani wanda yake iya janyo ma bawa amfani banda Allah, ko ya ije masa tsanani, ko ya yaye masa, to wannan yayi shirka a cikin rububiyya. Saboda kashewa da rayawa da azurtawa da talautawa da janyo amfani da ije tsanani ko yayin shi, dukkan shi wannan al'amari ne wanda yake a hannun Allah. Haka wanda yayi kudirin cewa akwai wani wanda banda Allah wanda ya cancanta a sarrafa masa ibada, ai ana iya ma wani Allah ba yanka, ana iya roƙon wani ba Allah ba, ana iya kaza wani abu wanda yake mai sunan ibada, to duk wanda yayi wannan kudiri to ya zama mushriki, shirka a cikin uluhiyya. Domin ibada ka cokam haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, bai ya tarayya da kowa, bai ya tarayya da komai. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kuma haka manzon Allah ya faɗa, wa haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haka yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Haka shirka tana kasancewa a cikin al-asma'u was-sifat, duk wanda ya kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wata halittar shi, to wannan ya kafirta. Misali, Allah ya tabbatar mana cewa yana ji yana gani, duk wanda ya ce jin Allah irin nashi ne ko ganin Allah subhanahu wa ta'ala irin na bayinsa ne, to wannan ya kafirta. Allah ya tabbatar ma kansa cewa yana ji yana gani, to jinsa da ganin shi ya saba da na bayin shi, shi kadai ya san yanda jin shi yake, shi kadai ya san yanda ganin shi yake, amma ya tabbatar ma kansa waɗannan sifofi. Don haka ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. To don haka in aka ce shirka shine hada bautar Allah da wani, mutum ya dau haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wani bawa daga cikin bayinsa, wanda wannan laifi kuma shine laifi wanda yake kokuwa karshe, babu wani laifi sama da shi, shine karshen laifi, hada bautar Allah da wani. Don haka Allah na faɗa inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma, wanda babu wani zalunci sama da shi. Don haka Allah yayi alƙawarin duk wanda ya mutu yana shirka ba zai gafarta masa, duk wanda ya mutu yana shirka kuma makomarsa ita ce wuta. Kamar yadda yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, kuma haka yace innahu man yushriku billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar. Sai yace wasihr da dabo, dabo shine abu na biyu wanda suke masu halakarwa, manzon Allah ya zano shi anan. Kaga anan manzon Allah ya hada dabo da shirka abu daya. In har daban ya kasance ta hanyar shaidanu ne, to wannan ya kunshe kenan a cikin wannan gaba ta farko kenan ashir. In har ya kasance daban ta hanyar shaidanu ne, to wannan ya zama, ya riga ya zama shirka. In ya kasance ta hanyar wasu kullakulla ne da wasu magungunna wanda ake yi domin cutar da bayin Allah, to wannan kuma laifi ne wanda yake babba mai halakar da bawa. Don haka manzon Allah ya hada shi da shirka a nan gaba. Na uku sai ya ce wa qatlun nafsi lati haramallahu illa bilhaq, da kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe illa bilhaq, sai ta hanyar adalci. In ta cancanci kisa a shar'ance, ita ma wannan rai a kashe ta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda thalath, zubar da jinin musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku. Maza Allah ya ce an-nafsu bin-nafs, akan kashe rai a sababin ta kashe wata rai. Sai ya ce wasayyibu zani, an gane ko farko ya ce asayyibu zani, wanda yake mai aure mazinaci, ma'ana wanda ya taɓa yin aure, aure ingantacce. Idan ya yi zina aka samu shaidu huɗu suka tabbatar da wannan zina, to jinin shi ya halatta a shari'anci. Na biyu sai ce wa nafsu bil nafsi, akan kashe rai a sababin ta kashe wata rai, in dai kisa ne na ganganci to shi ma jininsa ya halatta, kamar yadda Allah ya faɗa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Sannan na uku sai yace wa tariku lidinihi almufariqu lil jama'a, da wanda ya watsar da addinin sa ya rabu da jama'a ta musulmi. Mutum yana matsayin musulmi ya koma wani addini ya kafirta ya ridda, to shi ma jininsa ya halatta. To dan haka waɗanda aka amintar da jininsu hudu ne, farko dai akwai mumini musulmi, na biyu akwai kafiri wanda ake kiran shi azzimmi ahaluz zimma. Ahaluz zimma su ne arna waɗanda suke rayuwa tare da musulmi, sun yarda za su ringa ba da karu ga jama'a ta musulmi, su rayu da jama'a ta musulmi, su ne ake kiransu ahaluz zimma. To su ma wannan zubar da jininsu haramun ne. Haka akwai kafirin da ake kiran shi almu'ahid, wanda aka yi alkawali tsakaninsu da musulmi cewa kar ku taɓa mu, kar mu taɓa ku, babu yaƙi tsakaninmu. To wannan har akai iya adadin shekarun da aka yi wannan alkawali, to su ma jininsu haramun ne, bai halatta mutum ya zubar da shi. Na huɗu shine kafirin da ake kiran shi almusta'min, kafirin da ya nema a bashi dama zai zo ƙasar musulmi ya dan gama wasu aikace-aikacen shi zuwa wani lokaci sannan ya koma ƙasarsa. Wannan dole ne a bashi kariya a tsare jinin shi har ya gama iya lokacin da zai yi, kuma sai an kai shi iyaka an hudda shi daga cikin wannan. Dole ne a amintar da jinin shi kar a taba. Amma a cikin hudun nan jinin da yafi tsada shine na musulmi. Bayan musulmi sannan sai kafirin da ake kiran shi azzimmi ahaluz zimma, sannan sai wato almu'ahid, wanda aka yi alkawali da su kenan tsakaninsu da musulmi cewa kar kowa ya taba kowa. An yi alkawali zuwa shekara goma kar ku yaƙe mu, kar mu yaƙe ku, kar wanda ya ba wani haɗin kai a yaƙi wani daga cikinmu. Sannan na huɗu kenan shine almusta'min, wanda ya nemi a amintar da shi a bashi kariya zai zo ya gama aiki ya koma garinsu. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa wa in ahadu minal musyriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan haka duk rai wanda Allah ya haramta a kashe ta, to wannan haramun laifi ne wanda yake babba, illa bil haqqi, sai dai ta da adalci kenan in ta cancanci kisa. Sannan sai ya ce wa akalur riba, wato da cin dukiya ta riba. Cin dukiya ta riba an yi amfani da ci, domin ci shine abin da yake zawa a farko, dan karkace a ni ba ci bane, motar hawa na saya nake hawa, ko tufafi na dinka, ko kuma gida na gina na shiga. An gane ko riba abu ce wadda Allah ya haramta ta, ya shafe albarka daga cikinta, kuma laifi ce wadda take babban laifi, kamar yadda ya zo a hadisi kofa ce 70 ta laifi, mafi sauki mutum ya sadu da mahaifiyar shi, waliyazu billahi. Kuma shi wanda yake maci riba tamkar ya dauki makami ne, yana fito na fito da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa zai yaki Allah, kamar yadda Allah ya faɗa fa illam ta'azanu fa illam wannan fa illam taf'alu fa'azanu bi harbin min Allah wa rasul. In har ba ku aikata ba, kuka daina cin riba, Ubangiji ta'ala ya ce to ku san da cewa wutar yaki ce ta huru tsakaninku da Ubangijinku, kuma tsakaninku da manzansa. Sai ya ce wa aklu malil yatimi, da cin dukiyar maraya. In aka ce maraya wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya balaga, di yaron da bai balaga ba Allah ya ma mahaifinsa rasuwa, shine ake kira maraya. Dan haka kenan shi maraici ta bangaren uba yake a shar'ance, ba ta bangaren uwa ba. Jinjiri ko yau aka haife shi, in dai uwar ce Allah ya mata rasuwa, to ba maraya ba sunan shi, in dai baban shi da rai. Gane ku, wanda ku ya riga ya balaga, to shi ma wannan ya fita daga cikin layin marayu, ba maraya ba ne. Dan haka lafazin al-yatim an ciro shi ne daga al-yutum. Idan aka ce al-yutum shine kadaita, kenan duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga, kaga ya kadaita game da wanda ke daukan dawainiyar shi, wanda yake daukan dawainiyar shi ba shi. To wannan shi ma laifi ne wanda yake mai hallakarwa, kamar yadda Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. na biyar sai yace watawalli na shida ko sai yace watawalli yawmaz zahab da juya ma abokan gaba baya yawmaz zahab ranar kusantar juna shine kenan ranar fito na fito ranar yaki lokacin da kafirai na matsowa mu'mine suna matsowa duk wanda ya tsorata ya juya baya to ya zo da abin da zai halakar da shi a gobe kiyama saboda duk wanda ya juya musu baya abu na farko kaga ya bujire ma abin da Allah ya wajabta masa shine ya karmar kiya abu na biyu ya karye zukatan musulmi domin ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu kuma ya karfafa makiyan Allah wannan juya baya da yayi da gudu yakan iya jefa tsoro a cikin zuciyar wani kuma ya kara ma kenan su makiyan Allah kuzari dan haka wannan yana daga cikin laifi waɗanda suke masu halakarwa dan haka Allah yayi kashe ni da barazana game da wutar jahannama da duk wanda ya juya ma kafirai baya shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir sai yace wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat da yima mata waɗanda suke kamammu waɗanda sun raukana game da aikin alfasha mu'minai mutum yayi musu kazafi yace ai wance malalaciya ce wance ai kaza take alhali ita kwa kaman ma ce kwata kwata ta raukana game da wannan aiki na alfasha to yin wannan kazafi yana daga cikin abubuwan da ke halakarwa a gobe kiyama karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar